أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته A yau kwanan wata 22 ga watan Safar shekara ta 1436 Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 14 ga watan 12 shekara ta 2014 a lissafin Turawa muna darasi na 50 a cikin wannan littafi mai albarka na Ahkamul Janaiz li Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano. Idan ba ku manta ba, a makon da ya gabata mun tsaya ne akan gabar maganar da ke cewa wane ne ya fi cancanta yayi wa mamaci sallah bayan ya mutu tsakanin mai gari da kuma dangin shi mamaci. Aka ce shi mai gari ko sarki shi ya fi cancanta ya yi wa mamaci sallah ko na'ibinsa sama da wanda yake makusancin mamaci. Aka kawo hadisi ingantacce da muka karanta na kissar Al-Hasan bin Ali, yace ya ga Al-Husayn ibn Ali yana gaya wa Sa'id bin Al-As yana cewa kai gaba kai gaba kai wa sallah ma dan uwana. Yace da ba dan haka din sunna bane ba, aida ban gabatar da kai ba. To muka ce wannan hadisin akhrajahu al-Hakim wal-Bazzar, da Imam al-Hakim da Imam al-Bazzar suka fitar da shi shi a cikin Kashful Astar wat-Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir, da Imam al-Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir wal-Baihaqi, da Imam al-Baihaqi ya ruwaito wa zada fi akhirih fa qala Abu Huraira, yace a riwaya sa ya kara Abu Huraira yana cewa أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. وأخرجه أحمد أيضا بهذه الزيادة ولكنه لم يسق قصة تقديم سعيد للصلاة وإنما أشار إليها بقوله فذكر القصة ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. ما لا يفدي وطن دسكر ويتو وانا رواية وانا حديثي سي كما يكاو قارن أبو هريرة يكي أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها, yanzu kuna iya karfin rai ku turawa dan annabin ku kasa ku binne shi. Alhali naji annabi yana cewa wanda ya so su Hassan da Hussein kenan, wanda ya so su to hakika ya so ni, wanda kuma ya ki su to hakika ya ki ni. Kamar alhini da tausayi Abu Hurairah yake ji cewa kash da jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam, yau ɗaya daga cikin jikar annabi Allah ya masa rasuwa, ya ce ranku yanzu zai iya yiwa ku ɗauki ƙasa ku binne jikar annabi. In ji Abu Huraira ba wai dan bai halatta ba ne, amma wato yana irin alhini ne da jin damuwa kan wannan, kamar ranar da mahaifin ita na na Fatima ya rasu annabi kenan sallallahu alaihi wasallam. Ranar da annabi ya rasu aka tona rami, ta ga ramin da za a binne manzon Allah a ciki, tace ababat anfusukum an tasu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab, yanzu ku ranku yayi muku dadi za ku iya ku debi kasa ku zuba akan annabi ku binne shi. Kai akwai nauyi, to amma shine shari'a, shine abinda annabi ya karantar, kuma haka shine addinin. Wannan tausayi da jin kai baya sa a ki binne mutum dan binne shi din shine gatansa, rashin binne shi kuma sabawa Allah ne. To ya kawo wannan kissa din karshe yace hadisin ingantacce ne da isnadi mai kyau. Wannan hadisin kuma duk Imam al-Haisami ya ruwaito shi a cikin al-Majma, Majma' al-Zawaid, da cikakkiyar kissa tare da ma karin da aka faɗa din. Yace wa rijaluhum wasaqun, mazajan hadisin amintattu ne. Wa azahu al-hafiz fi at-talqis ilayhi ma maqrunan ma al-Baihaqi, hafiz ya ainihin wato kawo wannan hadisi din kamar yadda yazo a cikin at-talqis, sannan kuma ya hada da Imam al-Baihaqi cewa yayi bayani cewa ya ruwaito shi. Yace wa qala fihi Salim ibn Abi Hafsa da'if, lakin rawahu an-Nasa'i wa ibn Majah min wajhin akhar an Abi Hazim binahwihi, wa qala ibn al-Mubarak ibn al-Munzir fi al-Awsat laysa fi al-bab a'la minhu li'anna janazat al-Hasan hadaraha jama'atun kathiratun min as-sahaba wa ghayrihim. A cikin riwayar akwai wani mutum da ake ce da shi Salim ibn Abi Hafsa, mutum ne mai rauni a wajen malaman hadisi, sai dai Imam an-Nasa'i ya ruwaito wannan hadisi da Ibn Majah ta wata fuskar daban daga Abi Hazim, makamancin wannan riwaya. Ibn al-Munzir ya faɗa cikin al-Awsat, yace a wannan babin babu wani hadisi da yafi wannan riwaya din daukaka. Yace riwayar wato janaizar al-Hasan dan da wato jikan annabi sallallahu alaihi wasallam, ai jama'a da yawa cikin sahabbai sun halarci wannan wato janaiza, ba wani abu ne koyayye ba. Qultu hadha kalamu al-hafiz wa fi ba'dihi nazar wa dhalika min wajhayn albani, kenan ya biyo dai maganganun babin hadisi ne da inganta shi. Yace maganar hafiz ne wannan, dan da ma an ce hafiz ne fada cikin at-talkhis. Yace to akwai ta cewa ta fuska guda biyu. Na farko itlaquhu ad-da'fa ala ibn abi hafsata yunafi ma qalahu fi tarjamatihi min at-taqribi saduqun illa annahu shi'iyyun ghalin. Hafiz ibn Hajar yayi itlaqin cewa wannan hadisi wato yana da rauni saboda ibn abi hafsa, mutum ne mai rauni. Sai yace to amma kuma wannan magana ta ci karo da abin da shi Hafiz din ya faɗa a cikin littafin sa na At-Taqrib. Yace wannan Ibn Abi Hafsa din mutum ne saduk, sai dai kawai innahu illa annahu shi'iyyun ghalin, dan shi'a ne mai zurfafawa a cikin shi'ancin sa shi wannan Ibn Abi Hafsa. Jalbani yace qultu fa idha kana saduqan fa hadithuhu sahasan ala aqalli ad-darajat. To idan dai har wannan mutumin Hafiz ya iya ce da shi saduq, a can ya ce saduq, nan kuma ya ce hadisin da'ifi ne. To in dai saduq ne, ai a gurin malaman hadisi duk mutumin da aka ce da shi saduq ne, to hadisin sa hasan ne. To kage ya kamata hadisin ya zamanto hasan ala aqalli darajat, mafi karancin daraja kenan. Wala yadurru annahu shi'iyyun, cewa dan shi'a ne wannan ba zai cutar da hadisin ba, kama taqarrara fi ilmi al-mustalah wa yukawwi hadithahu hadha anna al-Baihaqi akhrajahu fi riwayatin lahu min tariqi Isma'il ibn Raja az-Zubaydi, cewa wannan mutumin Ibn Abi Hafsa dan shi'a ne, ba zai cutar a wajen illan hadisin ba, kamar yadda yazo a wajen malaman mustalah al-hadith. Idan mutum dan shi'a ne amma an samu riwayar sa ba shi'ancin yake goyen baya ba, sannan kuma ba a same shi da ƙarya ba, kuma ba a same shi da wani abun da yake raunana hadisi ba, ana karban wannan hadisi nasa ba wanda ya ruwaito shi akan goyen bayan aqidar sa ko mazhabar sa ba. Kaga wannan shine adalci na ahlus sunna kenan. Yace kuma abun da zai dada karfafa wannan shine Imam al-Baihaqi ma ya ruwaito wannan hadisin din ta wata riwaya hanyar Isma'il ibn Raja az-Zubaydi. Yace akbarani man shahida al-Hasan ibn Ali hina mata, anan naku me yasa Husayn yasa ku al-Hasan ne daidai nan, hina mat al-Hasan ibn Ali hina mat wa zakar al-hadith bi ikhtisar. Yace wanda ya halacci jana'izar al-Hasan ibn Ali yayin da ya rasu ya bani labari, ya kawo isar hadisin. Kaga wanda ya bada labarin yana wurin kenan. وفي قول الحسين لسعيد اشكي اكوي مغنى الحسين سعيد وانن شغباكي ان تقدم فلولا انها سنة ما قدمتك كوشي غبدا بعدا سنة بني لابا غباتا دكيبا. تو وانن اسماعيل ابن رجاء يشي امنتا چمتني اسماعيل ابن رجاء وكو إسماعيل هذا ثقة، وقد تابع ابن أبي حفصة فهي متابعة قوية، يعني متابعة وابن أبي حفصة كما متابعة شيء ميكر في قري ما لما مصلاة سنة دا بياني ديوة أكام متابعة دا كشك شنتا، وإن لم يسمى فيها من شاهد القصة قودا بأعنب شوائي أهل التكسة دنبا فقد سماه سالم كما رأيت تسالم الرواية سيأم بتواية على الجكسة لأن كما يدك غني وغيره أيضا كما يشير إلى ذلك قول الحافظ كما يد مغنى الحافظ سكينوني أكهكا، لكن رواه النسائي وابن ماجة سيد إمام النسائي دي ابن ماجة سرويتوشي هزوا كرشي، لكن فيه ما يأتي أتكي أقوي وانا أبو كمرحكا مزوا. الثاني أنني لم أقف على الحديث في الجنائز ko aljanaiz min sunan an-nasa'i wa ibn majah albani yace ni na duba cikin sunan an-nasa'i da ibn majah a babul janaiz din banga wannan hadisin ba wai duk jama'a ana so a nuna mana amana ta ilimi idan an ce wani ya ruwaito hadisin sai a koma aje a bincika a gani ya ruwaito din wa lam yurithu al-mizzi fi tuhfat al-ashraf imam al-mizzi babban malamin nan na hadisi shi ma bai bujiro da wannan hadisin ba a cikin littafin tuhfat al-ashraf wala an-nablusi في الذخائر هكا إمام النابلسي بفتد الشيبة كليتاف الذخائر في مسند الحسين مسندنا الإمام حسين ولا في مسند الحسن هكا كما بكاوشي أتكلم مسندنا حسن والله أعلم. وقد أورد ابن حزم في المحلى هذه القصة بصيغة الجزم ابن حزم يكاو أن القصة كليتاف المحلى لتاف المحلى أنا لكم قرأي لكسكي أن ابن حزم ني littafi ne mai kyau da bayanai na ara'uhul fiqhiyya da fahimtarsa akan matsalolin addini sai dai malamai suna cewa dalibin ilimi da bai zurfafa karatu ba bai kwari ba to ba a bada shawaran ya shiga cikin muhalla ya rinka karantawa ba dan komai ba zai iya tasirantuwa da dabi'a ta irin Ibn Hazm yana da zafi kwarai da gaske yawa yana da zafi kuma idan ka ji yadda yake mu'amala da sauran malamai to gaskiya zaka ga wato mutum ne mai fada kwarai kuma in ba sa wa dalibi in ba yana da seti ba a karatunsa idan ya shiga muhalla yana yawan karanta ta sai koyi ma rashin ladabi ga malamai to shi yasa ake cewa sai ma dalibi yayi zurfin karatu ya san darajar malamai da kiman su kuma ya san matsaloli da yawa na addini kafin ya je ɗebi muhalla in ba haka ba ya je ya shiga to duk wanda mai magana ma zai rina shi saboda Ibn Hazm in ka aka kawo matsala in ka ga yadda yake ragaraga wa sauran malamai abin zaka tausaya musu kwarai da gaske yanzu kaga an yi masa magana akan Imam Tirmidhi kaga ni da kai yanzu duk mun san Tirmidhi ai ana cewa Tirmidhi ka sani amma Ibn Hazm abin mamaki bai san Tirmidhi ba da aka yi magana Tirmidhi yace rajulun majhul ce ba san shi wannan waye to ilimi kogi ne yawa ne dashi ko ba haka bane ba to haka matsaloli tsakanin sa da sauran malamai in ya kawo matsala sai ce wannan abun babu dalili la min alqur'ani wala min sunna wala kaza kuma duk wanda ya faɗi wannan magana kaza kaza yana da zafi kwarai shi sa aka ce Malam Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama shi ma ya tasirantu da Ibn Hazm kwarai dan yana yawan kawo hujjoji daga cikin magagganansa na babban malami ne kuma yana da hujja shi komai nasa hujja ne mai kwari Allah masa rahama yana da kyau littafin a mallake shi amma a yi takatsan dan wajen karanta shi to wannan kenan yace da ya kawo walam yudhaifa bi raunana hadisin ba amma annahu lam ya'khudh bima dallat alayhi min al-hukm dida cewa bai aiki da abin da hukuncin hadisin ya nuni akai ba yace kulna muka ce lam nadda'i lakum ijma'an fatu'ariduna bihadha mu ba mu muku da'awar ijma'i ba balle tana ku zo ku kawo mana wannan ya zama mana cikas ko ku yi mana mu'arada ku musanta mu kenan walakin idza tanaza'a al-a'immatu wajaba ar-raddu ila al-qur'ani was-sunnah yace amma dai yayin da malamai suka yi jayayya to aya wa zama wajibi a mai da matsala zuwa ga alqur'ani da sunna wa fil qur'ani was sunna ma awradna abinda muka zo da shi yana cikin alqur'ani da sunna ana abinda yake so nuna mana jama'a manhaji na kwarai shine duk lokacin da aka samu jayayya wani ya ce wani ya ce ba a samu daidaito ba to sai a koma qur'ani da hadisi alqur'ani shine maganin jahiliya sunnar annabi ita ce maganin jahiliya fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila kurike wannan a matsayin ka'ida yayin da kuka yi jayayya akan wani abu to ku koma zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama su warka muku da jayayya ku ba a zuwa a je a kama ra'ayin wani a watsar da magana Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana qur'ani da hadisi shine kat iyaka kenan to wannan shine abin da ake so a nuna wa mutane haka kuma malamai na kwarai suka gina kan suka gina sauran mabiya قلت الباني يتي وكأن ابن حزم رحمه الله لا يرى أن قول الصحابي السنة كذا في حكم المرفوع وهذا خلاف المتقرر عند الأصليين أن ذلك في حكم المرفوع وهو الصواب إن شاء الله تعالى وسيأتي زيادة بيان لهذا في المسألة 73 الباني يأمن ونكاريني أنا يتي ابن حزم ينادى رأي شوى إذا الصحابي يتي abu kaza mina sunna baya ganin wannan abun marfu'i ne a wurin malaman mustalahul hadisi idan sahabi yace mina sunnati kaza to wannan abun lahu hukumur rafa' daidai yake da annabi ne ya faɗa tunda yace mina sunna mana daga sunnan annabi abu kaza ne to wannan malaman mustalahul hadisi suka ce lahu hukumur rafa' daidai yake kaman annabi ne ya faɗa to ibnu azam shi kuma a wannan ra'ayin ya saba bai goyi bayan cewa in sahabi yace mina sunna wannan abun marfu'i bane ba to amma wannan ya saba wa abin da ya tabbata a wajen malaman usulu inji malal albani da malaman mustala in dai sahabi yace mina sunnati kaza ko yace umirna bi kaza ko nuhina an kaza to yana nufin annabi ne yayi wannan shine abin da ya tabbata a wurin malamai kuma huwa sawabu insha Allah wannan shine daidai in Allah ya so yadda wa amma ma ashara ilayhi ibn hazm fi alqur'ani was sunna abinda ibn hazm yayi nuni a cikin wannan magana ta da muka karanta na alqur'ani da sunna fa yani abinda yake nufi wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah shi ibn hazm abinda yake tafiya akai shine yana ganin dangi dangin mamaci su suka fi cancantar su yi wa mamaci sallah ba kamar yanda muka tafi akan cewa sarki ko jagora shi yafi su cancanta ba me dalilin ibnu hazm yace ai Allah ya ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah ai dangi na jini ulul arhami sashin su da sashi su suka fi cancantan junan su fi kitabillah ai fi hukumillah a cikin hukuncin Allah yace yo ga qur'ani azo a tsaya a ce kaza 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 inji ibnu hazm kenan wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi alhadith alati fi almas'alati altaliya da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi mai zuwa matsala mai zuwa annabi ya ce wala ya ummanna ar-rajulu fi ahlihi manzo Allah ya ce kada wani a zo gidansa ayi masa limanci duk wanda aka zo wajensa shine liman a ka'ida ta sunna in wani ya zo ma bakunta to shine me kai ne liman shine mamu haka annabi ya faɗa kamar misalin watakila wani malami ya zo maka ko ko na abokinka ya zo ma ko na akarmakallawa ya zo maka da kuma shine limami a can inda kuke haduwa wajen karatu to tunda ya zo gidanka yanzu ya zo sultan ɗinka wajen mi ɗinka ikonka wajen mulkinka ko to waye zai zama mai limanci kai mai mulkin kai mai sarautan wurin kama fi riwayatin istadalla bi ibnu hazm ala anna al ahqqa bis salati ala al mayyit al awliya ibnu hazm yake cewa wannan hadisin yana nuna wanda ya fi cancanta yayi wa mamaci sallah bayan ya mutu shine mai waliyinsa a hankali yana so ya nuna mana wancan ra'ayin da muka gino akai na cewa mai gari ko sarki shi yake cancanta yayi wa mamaci sallah ibnu hazm a ra'ayinsa ba haka bane yace dan ya saba wa qur'ani ya saba wa hadisi shi kuma in an kawo magana ta saba Qur'ani da hadisi fa shi ba zai bi ba a fahimtar sa amma kuma za a mayar masa da martani Malam Albani yace wala yakhfa annahu istidlal bil umum wannan abun bai kuye ba lalle kafa hujja ne da wato umum gaman miyar magana wa dalilina wa huwa hadisul husain radiyallahu anhu khas dalilin mu shine hadisin husain da muka kawo wannan shine khas a kaida ta malaman usulu idan aka samu am da khas to ana taqdimin khas din huwa muqaddamun kama huwa muqarrarun fil usul idza ta'arada al am wal khas fa innahu yuqaddamu al khas ala al am idan an samu cin karo tsakanin dalili general dalili da specific dalili wanda aka specifying to ana gabatar da specific din ne wanda aka kebance shi shi ake gabatarwa akan wanda yake gaman me a ka'idan malaman jurisprudence usul al fiqh walidhalika dhahaba ila ma zakarna jumhur al ulama yace kamar haka ne ma mafi rinjayen malamai jumhur sun tafi akan abin da muka faɗa kamar abu hanifa wa malik wa ahmad wa ishaq ibn wa ishaq wa ibn al munzir wa shafi'i fi qawlihi alqadim da imam shafi'i a tsohon zancen sa tsohon ra'ayin sa an gane ko kama fil majmu' kama yadda yazo a cikin wato majmu' sharh al muhaddab na imam an-nawawi thumma istadraktu to albani yace daga baya sai na istidraki sai na dawo fa qultu nace inna al hadith alladhi istadalla bi ibn hazm la umuma lahu fi ma nahnu fihi ayi hadisin ma da ibn hazm din ya kafa hujja to bai da am bai da ba gaman miyar magana bane a cikin abin da muke kai لأن معناه لا يصلي أن أحد إماما بصاحب البيت في بيته معنى سكدا واتو وني جيه وني ليمنشي أجدا وني الحالي ما أبو تنجل ينانا وهذا بيين من مجموع وأنه كما يابتو في لي ورأي لغسكي كما يدي ذو أتشم مجموع روايات الحديث رواية وين حديثا سنزو دلا دلا ففي رواية لمسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه kada mutum yazo yayi limanci wa wani dan uwansa inda yake da mulki wa fi ukhra lahu wala ta ummanna ar-rajula fi ahlihi kar kai wa wani mutum limanci a gidansa a cikin iyalansa wala fi sultanihi ko inda yake da mulki fa hadha hujjatun ala ibn hazm albani yace wannan ai hadisin ma hujja ne akan shi ibn hazm din yanzu ibn hazm ba ya kafa hujja da wannan hadisin cewa annabi ya ce kar wani ya je wa wani limanci a inda yake da mulki ko haka ne tayi dan ya kore ya tabbatar da waliyin mamaci shi ya fucancanta ya tabbatar cewa waliyin mamaci shi ya fucancanta yawa mamacin sa sallah ko yace sarki ba shi ya kamata ya sallah ba ko jayyid to wannan ai hujja ne akan sa kwarai da gaske yo sarki gaba ɗaya garin ba shi yake ba sultan din shi bane ba kai in kana mulkin gidanka to shi kuma mai gari ai yana mulkan kai da gidan naka ko ba haka bane kaga da Ibn Hazm da ya fahimta da ya gane ba za mu ce bai fahimta ba Allah masa rahama da ya fahimci magana Albani inda Albani yake so ya kai gare shi da bai kamata ya kafa hujja da wannan hadisin ba don hadisin ma ƙarin ƙarfi ne wa wancan ra'ayi inda annabi ya ce kar a yadda a zo a yi limanci wa wani inda yake mulki a zama limanci a yi mai limanci to shine kaga yana nuna cewa sarki bai kamata sarki yana nan wani limanci ba jama'a wannan shine shari'a shine addini sai dai in sarki ya bada dama ko ba haka bane in ya bada dama yana da yace ga wanda zai shi kenan ya halatta kai ma yanzu din a shari'a a gidanka idan ka zo za a haɗu an ci abinci ne an yi hira an tattauna ne kai ne ya kamata ka zama liman amma in ka ce a'a na wakilta ka malam bismillah to shikenan nan kaga hakkinka ne ka bayar amma in ka ga dama kai murkurin ka wuce gaba eh ka ce mu ma yau za mu dabbaka ya biyo bayan ka kawai shine sunna ai yawa to albani yace wannan hujja ne akan ibn azam li anna zahira anna al murad bihi sultan alladhi ilayhi wilayat umurin nas yace zahirin hadisin ayana nufin mai mulkin da yake al'amuran mutane suna hannun shi ne wa zahiru aidan annahu muqaddamun ala ghayrihi kuma zahirin abun yana nuna cewa shi ake gabatarwa akan waninsa walau kana akthara minhu qur'anan kuma koda wanda za a gaba wanda zai abin nan shi yafi Qur'ani mana wanda yake da mulkin nan koda akwai wanda yafi shi Qur'ani to lalle mai mulkin dai shi zai unzur shaukani duba cikin nail al-awtar imam shaukani yayi bayani to kun ga dai yanzu nan mun tike daman gabar maganar da muka tsaya akan ta shine wa ya kamata yi wa mamaci sallah ko to tsakani da Allah wannan wa'azi ne ga masu mulki da masu sarauta tunda musulunci ya mutunta ku ya kimanta ku ya ba ku matsayi to ya kamata ku rinka taimakon addini ku rinka agazawa addini ku rinka taimakawa musulunci babu wani addini da ya karfafa kuma ya goyi bayan sarauta yake taimakon sarauta da hujjoji da cewa mabiya talakawa su bi masu mulki irin addinin musulunci kuma shi sarki ya samu daraja ne da kima da matsayi da daukaka ta dalilin dokar musulunci duk rawanin nan da kuke suna daurawa ai musulunci ne ai Shehu Usman dan Hodiyo ba shi yazo dai da daura rawanin ba ya bayar Shehu Usman dan Hodiyo wane ne ba malami bane aka ce shigar su daban saka kayan su daban dan su manya ne abin da nake so na nuna shine ashe addinin musulunci shine yau waɗannan bayin Allah gata shine ya mutunta su to waye kamata ya tsaya tsayin daka yayi yaki don kare martabar musulunci sarakuna talakawa su biyo bayan su kenan bai kamata a zo a keta addini a ci mutuncin addini a bata musulunci a kawo dokoki da wasu abubuwa da za su taba addinin musulunci masu mulki kuma su yi shiru su zuba ido ba za su yi magana ba wannan ba daidai ba ne wannan da ya kawo wannan dokar da ta taba musuluncin zai kawo dokar da za ta rage darajar rawaninka da abayarka da dokinka da sarautarka da matsayinka wallahi kamar yadda yanzu gashi yana faruwa kullum burin turawa da tsarin mulkin da yake ba na Allah ba kokari yake yi ya sassake musu darajar su da kimar su da suke da shi a wajen talakawa ba wanda ya fara zubar da darajar sarakuna da sauke matsayin su da daukakan su irin turawa suka kawo tsarin mulkin da baya respecting din masu sarauta aka fifita chairman din local government yafi sarki na yanka chairman dan siyasa wanda zaben sa aka yi gobe za a iya cire shi shi ko wannan ba a cire shi sai dai in ya mutu ko wani dalili na siyasar duniya da ake amma kaida in ya hau ya hau sai a kawo wani wanda bai kai ya kawo ba DPO dan sanda mai aikin albashi da ake bashi 30,000 da wani ko 40 ko 50 sai a ce shi wannan basarake yana karkashin sa ko tafiya zai komi zai sai ya nemi izinin sa shi ko wannan fa gaba daya al'ummar gari duk jama'a gaba daya suna karkashin sa ne a hankalce ya kamata a ce an kawo wani daban kuma a gefe yana mulka shi to tsarin kafirci kenan so addinin musulunci ashe shine addinin da yake mutunta masu mulki karanta ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina yaje ko ina je inda gurin masu sarauta ne sai ya gina masu idan manya shiwa gabanni na kabilu suka zo masa daidai da rigar da yake sawa canja ta yake ya zauna sosai dan ya fuskance su da a wasu ta daban ne saboda suna da matsayi da nauyi a wajen shi kisa Qur'ani yace ku yi musu da'a ya allazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi shugabanninku shugaba da aka sani a musulunci shine dai waɗannan dai sarakuna kuka gani ba waɗannan wanda siyasa ta kawo su ko zamani ya kawo su daga baya ba duk su ma din shugabanni ne ai musu da'a a bi su a kyautata musu a darajar su amma bai kamata ai ignoring amman ta darajar waɗancan bayin Allah su sarakunan ba kuma shi yasa za ku lura da wannan hikima ta musulunci da tsarin duk ba sarake za ku ga gidansa a tsakiyar gari yake saboda me ya tsaya a tsakiya ko ma me ma yana cikin tsakiyar gari yana kula da mutane kuma duk inda babban masallaci yake to a kofar fada yake ina fata ana fahimta saboda zai iya fita ya zagaye gari ya je dubo ya dubo ya dawo ba wai ya je ya buya a wani wuri ba a yana tsakiyar aka aje cikin jama'ar sa kuma da mu mulki shine a zaunar da kai cikin talakawan ka tsundum manzo Allah idan an zo neman sa sai a same shi a cikin sahabban sa a tsakiya sai an yi ta dubawa ma a ina yake ne wane ne sai a ce ai wancan da ka gani ai shine rasulullahi din sai yanzu wancan shine manzo Allah ga gashi nan yana ta abin nan raha da mutane a gaisa da wannan sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci da mutane a fitar da su a je a dawo da su wannan shine ta'alimul islam so ashe wajibi ne tunda addinin musulunci har yazo an yi ta babi ana ta magana daidai da mutuwa idan aka yi gari wa yake da hakkin yayi wa gawa sallah in dai sarki yana nan shi ya fi cancanta a musulunci yanzu dan Allah musulunci bai bada daraja wa sarakuna ba ya ba su daraja to ashe ya kamata sarakuna su bada hadin kai cikakken hadin kai ga malaman addini su matso da malaman addini kusa da su su mutunta su su rinka karban shawara a wajen su shi yasa ku karanta ku duba ku gani a tarihi duk inda aka samu fada zaka ga an samu malamai kuma malaman nan su suke gudanar da fadan nan sarki baya iya cewa zai wani abu sai ya ce a je a gaya malamai su karanta masa alqur'ani da hadisi in ya dace za a bada umarni ayi in bai dace ba za a yi ba a dadin haka suke duk abin da ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ba a bada umarnin ayi shi in dai daga fada ne saboda ya saba alqur'ani da hadisi ashe fada ta ginu ne akan Allah ya ce annabi ya ce to wannan martabar muke so a dawo da ita kada a bari wani abu ya zo ya mamaye darajar ta Qur'ani darajar ta sunna annabi din sallallahu alaihi wa sallama ai tafi daraja ita ce mai lasting ita ce mai tabbata ba darajar da wani bature zai baka ba kuma dai ya kwace maka ita ba kuma duk ci gaba duk daukaka da aka samu duk matsayi da aka samu wallahi babu kimar da ta wuce kimar da musulunci ya ba waɗannan bayan Allah an ambace ku a Qur'ani an ambace ku a sunna an ce ai muku da'a a biku wajibi ne aka ce ai muku da'a to ashe ya kamata ku zama to kuma ku ne gaba gaba duk lokacin da aka yi musulunci ba daidai ba a rinka jin muryar ku tana fitowa ku ce ba haka ake yi ba daidai bane kuma Allah ya musu daraja mutanen nan suna da kima inda za su hadu su yi magana su ce kaza wallahi sai sun girgiza ƙasa to matsalar wa zai zo yi magana muna fatan Allah ya kara mana daraja shugabannin mu Allah ya kara musu daraja da daukaka kuma Allah ya dawo da mu hayyacin mu mu lura da abinda Qur'ani yace da abinda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta faɗa don ku anan ake samun tsira babu inda ake samun tsira sama da Allah ya ce annabi ya ce jama'a ko an tafi wallahi sai an dawo duk wanda ya watsar da littafin Allah ya watsar da maganar manzon Allah to ya tafi yawo ya tafi gantali yana da buƙatar a dawo da shi hayyacin shi wannan gabar magana ta 66 kenan to sai gabar magana ta 67 fa in lam yahduru alwali aw na'ibahu fal ahqu bil imamati aqra'uhum li kitabillah thumma ala tartib alladhi warada dhikruhu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam idan har akai mutuwa idan wali sarki ko na'ibin shi bai samu zuwa yin sallah wa gawa ba to waye kamata a nada yayin wannan gawar sallah dan ka sani cewa sallar gawar nan fa ba kayan banza bane musulunci ya ware su waye za su yi wa gawa sallah ba da ka ake yi ba kawai da an zo za a yi an hada gawa za a sallah sai a samu wani kawai a ce bismillah a'a ba haka ake yi ba ka lura da kyau to wa za a nema aqra'uhum likitabillah mafi yawan mafi sanin littafin Allah alqur'ani sai a duba manyan manyan masana alqur'ani su ake bawa bayan sufa sai kuma a biyo tartibi da tsarin da annabi ya faɗa gashi nan a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bisunna fa in kanu fis sunnati sawa'an فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه وأن حديث أخرجه مسلم وغيره من أصحاب السنن والمسانيد لو أن مسلم تكمع بوتاء السنن da kuma al-masanid min hadisi abi mas'ud al-badri al-ansari daga riwayar abi mas'ud al-badri al-ansari yace wa qad kharrajtu fi sahih abi daud albani yace na fito da wannan hadisi a cikin littafi na sahih abi daud da lambar hadisin na 594 to me hadisin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada doka ya al'umma muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah idan an zo limanci ayi kokari a tabbatar da wannan limanci ba gado bane limanci ba wanda yake da matsayi a wajen yallaɓai shi yake nada ba a'a limanci ba wanda ya iya surutu ba shine liman a'a aqra'uhum likitabillah wanda ya fi su karatun qur'ani littafin Allah shine grade 1 shine matakin farko shi ake bawa limanci so limamai sai a tsaya a rungumi qur'ani halu bibbiu aji ka raurau zanzan tas tas tsap tsap a babin karatun qur'ani ai kwarai kwarai gaskiya dan wannan shine ticket shine rasid shine abin da zai qualifying ɗinka shine abin da zai baka dama ka zama liman ɗin a shari'a ba ba gargajiya ba yawa to idan ya zamanto waɗanda za a sa su limancin duk sun yi sun hadu sun yi kunnan doki wajen qur'anin wannan ba dama ne shi ma wannan ɗin ba dama ne fa in kanu fil qira'ati sawa'a sun zama daidai a qira'a fa'alamuhum bisunna ya salam sai a duba waye fi sanin sunna sunnan nan dai da baka so ai kware ku da gaskiya sunnan nan da kake yi sunnan nan da kake fada annabi ya ce ko liman sai ya san sunna to kaga mutane wanda ku dawo ku san sunna tunda limanci an ce waye ake bawa limanci bayan wanda ya san qur'ani sai ya samu wanda ya san sunna wanda ya karanta sunna rayuwar annabi da addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a gwada su a gani wannan 60 wannan 60 to sai a duba waye fa sanin sunnar annabi waye goge akan sunna sai a samu a gaskiya wancan yafi sunna sai a ce kai akar mu kallon Allah ba da hakuri kai mai sunna bismillah ka duba manzilatin sunna fil imama matsayin sunna a wajen limanci to zai yi wa su ragas ko su haɗu gaba ɗaya kan na kunnan doki a kan sunnar ma fa in kanu fi sunnati sawa'a fa aqdamuhum hijratan to sai a duba waye riga hijira wancan a wancan lokacin kenan waye riga hijira a cikin su waye riga hijira to yanzu ya za mu yi sai a duba waye fi shekaru waye fi daɗewa a musuluncin tunda qur'anin ba dama sunnan ma ba dama to a cikin su waye babba sai a gabatar da shi to in a can hijira ake fara dubawa in kuma ba hijira ba to sai a duba a ce fa idan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman waye riga musulunta to kaga nan wataƙila mu asalin ka da mu musulmi ne to sai a duba waye fi dadewa a cikin musuluncin to su kuma can sai a duba waye fara musulunta idan wani ya riga wani musulunta to wanda ya riga din nan shine to sai annabi ya bada ka'ida wala yumanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani kada fa wani yazo yayi wani limanci a inda yake da mulki a gidanka ne a garinka ne a shagonka ne a dakinka ne a kamfaninka a office ɗinka duk wanda yazo wajenka in dai za a yi sallah to kai ne liman wannan shine abin da annabi ya karantar bayan wannan annabi ya bada doka kuma wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idni kada wani yazo ya zauna a shimfidar wani kada wani yazo ya zauna a kan shimfidar abokinsa ko dan uwansa a gidan shi illa bi idnihi sai da izininsa idan an fahimce ni daidai da shimfida, idan ka zo gidan mutum falonsa ne, ɗakinsa ne, tarakarsa ne, menene ɗinsa ne, ofis ɗinsa ne, kujerarsa ne, bai halatta ka je ka zauna masa a kai ba, shi ne takrima sai da izininsa. Babu maladabi kana zuwa gidan mutum ka je ka samu inda yake zama, kujerar da yake zama, ko kan gadansa, kawai darakta ne ka je ka zauna ba tare da ya ce zauna ba, ba ladabi a ciki. Amma 'yan duniya 'yan zamani suna yi. A nan nake so na ja hankalin mata ko in ja kunnensu, yawwa, saboda abin da ake yi ba a kyautawa. Da yawa daga cikin mata ka ga mace gadon mijinta da yake kwanciya, idan ta yi baƙuwa sai ta kai ta kan gadon mijin, da ta zo ma inda ma za ta karɓe ta ma a kan gadon mijin sai a ce ta zauna a kan gadon. Ko kuma shimfiɗar mijinta, inda mijinta in ya zo yake zama ko a falon shi ko a ɗakinsa, wannan shimfiɗar sai a kawo wata a ajiye ta, wannan ba daidai ba ne. To abin da ya fi komai muni malam, abin da ya fi komai ciwo marar daɗi, mace ta yi baƙuwa ta zo ta sauki baƙuwar ta kwana a kan gadonta da mijinta yake kwanciya da ita. Da yawan mata haka suke yi, wannan ba daidai ba ne. Shimfiɗar miji daraja ce da ita. E gina Abu Sufyan, Ramla binti Abi Sufyan, mata Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Annabi ya aure ta a lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba, ya kawo ziyara ya ce bari ya zo ya ga ƴansa a gidan Annabi. Ya tambaya aka ba shi dama, Annabi ya ce ya je. Yana zuwa ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, bai tsaya ko ina ba sai ya tunkari shimfiɗar da Annabi yake zama a kai, ya je zai zauna, ya tsuguna zai zauna kenan, ita ko wannan baiwa Allah, sai ta fizge wannan shimfiɗar ta janye. Sai shi a ya bunayi ya ce ya ke yar ƴata, ya ce gani kika yi daraja ta ni Abu Sufyan, ya fi ƙarfin in zauna akan shimfiɗar Muhammadu, shi yasa kika ɗauke, ma'ana matsayina ya fi wannan shimfiɗar, shi yasa kika ɗauke ki kamo wacce ta fita. Ko ku dai gani kike yi ni ɗin bai isa in zauna akan shimfiɗar Muhammadu ba. Ta ce na biyu, ta ce ba ka kai ba darajarka ka zauna akan shimfiɗar Muhammadu. Ka kamanta fa babanta ne, kuma duba matsayin Abu Sufyan, jagora ne babba a cikin kafiran ma a wancan lokacin kafin ya musulunta. Duba tarbiya, duba matar da ta sha sunna. So matanmu suna da bukata a karantar da su sunna tsakani da Allah. So da yawa mutum ya zo sai ya tarar da baƙo a wurin da bai kamata an ajiye shi ba, akwai inda ake ajiye baƙo ko yaya ne, ai shimfiɗar miji ai tana daraja, wurin kwanciyar miji yana da kima. To akwai waɗanda ƙawayensu ma in sun zo musu ziyara, ƙawarta wallahi akan gadon mijin take bacci rana, saboda diga ce ita cikakkiya mara fasali. Yau akwai giganci da ya wuce wannan tsakani da Allah. To ni dai ina baka shawara, kake yadda ai maka haka a gidanka, kuma ka rinka bayani, ka ce ko da wasa in wani ya zo, ko waye ta zo, ko wata ya rikice, ko waye, ko ma waye, yau kai ta mahaukata, ce ko ma mahaukaci, aka ce mahaukaci har baban kai, ce kowa. To haka ake jama'a. Me za mu kai wannan magana? Saboda shi ne sunna. To kai ma kada ka je baƙunta gidan wani bini-bini raɓe-raɓe, ka je ka zauna masa a shimfiɗa, in ka je tsayawa za ka yi, sai sha a bismillah sai ka zauna. Wannan shi ne ladabi, duk wanda ya karanta sunna za ka yana da nutsuwa a cikin komai nashi. Dan wata ran za ka je ka zauna a wurin da bai kamata ka zauna ba, kuma ka shiga hakkin mai gidan. To wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idni. Kuma shi yasa manzo Allah dan kare darajar miji da kimar sa yace me? Yace kada wata mace ta yadda ta shigar da wata ko wani gidan mijinta ba tare da izinin mijin ba. Ka zo ka tarar da wani kaya guda a gidanka. Eh magana ta ce wallahi makocinsu ne sun danyi mutunci lokacin da suka yi zaman haya. Makoci kuma. Eh ana yi mana a guje. Akwai wanda in ya saboda tsabar gargajiya mana ana gargajiya fa a ƙasar nan. Tsabar gargajiya ka ga mutum ƙato balagagge ya zama ya balaga ai ya zama balangu. Bai yi aure ba wallahi malam da ya tashi in yaji yana in yaji gari ya mai zafi ce bari in tafi gidan anti wance in je in dan huta gidan anti wance gidan anti wance nan fa gidan matar wani ne haka zai je gidan anti wance ne ya je ya zauna ya saki rigarsa ya saki cikin sa a daho a kawo masa ya ta hira da matan mutane ko gidan matar yayansa ko gidan waye waye da sauransu. Irin wannan gargajiyan dole a yake shi ba daidai ba ne. Jama'a ku tsaya ku tsare gidanku ku gyara gidanku mata ku mutunta gidanku maza ku mutunta gidanku. Yasa aka ce ko gida za a shiga sai an yi sallama. Annabi ya ce kar a rinka barin maza iyyakum wadkhul ala nisa. Ya ku maza ku yi nesa da shiga kan mata. Bini bini bukatar gidan anti wance gidan anti wance anti antin nan sun yi yawa fa kowa anti. Ba daidai ba ne ku gyara kawai. Allah ya mana mai kyau amma ai hakuri wanda ya ji ba dadi ya hakuri dan na san nan biji garwa yau kam ai hakuri saboda ba dadi ne kaga ana rayuwa a gidaje ba rayuwa ta addini ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku hakuri ga hadisi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shigo gidansa sai ya tarar da wani mutum bai san shi ba saboda annabi yana da kishi ya shiga daga daka sai ya kira Aisha abin da ya fara gaya mata ya Aisha man haga ya Aisha waye wannan sai na Aisha ta ce ayya ya manzo Allah a ce ai dan uwana ne minar raza'a wannan tare aka shayar da mu shi daidai yake da yayanta ko kananta uwa dai uba dai babu aure a tsakaninsu to Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba bai sani ba tace tare aka shayar da mu amma duk da haka sai da Annabi ya isar da sako a guri ya ce ya Aisha ya ke Aisha unzurna ku rinka dubawa ku rinka lura fa waye yake shigowa kanku ku daina barin gidanku abu da haka kowa yana zuwa kanku ku rinka sanin waye da waye za ku rinka shigo da shi gidanku haka Annabi ya gaya wa Aisha. Yanzu mutum ya yi laifi dan ya gaya wa matarsa ba daidai ba ne ba daidai ba ne. Mata ku rinka zargin mazajenku don suna kula da tsaronku suna kula da kamewarku da addininku. So wannan rayuwa da ake ta zamani zamani wani boko boko wani abin nan a'a ku zama kuna da tsaro a gidajenku duk wanda zai shiga maka gida salamu alaikum ko kaninka ne fa kanin miji ka san waɗannan su suka fi illa ƙwarai da gaske yi sallama. Idan ya shiga maka gida kamar dan gargajiya rababe rababe kato kawai rinka danna maka gida ba daidai bane wannan kwarai kuwa ba ku hadisi. Annabi sallallahu alaihi hadisin Bukhari da Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi yace ya Rasulullahi a fara'aita alhamu alhamwa ya manzo Allah me zaka ce dangane da kadin miji da yake shiga gidan mata. Kalmar alhamu a larabci ana iya fassara ta da kanin miji ana iya fassara ta da dan baffa da kula da kyau. Sai manzo Allah ya ce alhamu almaut yace kanin miji ai mutuwa kenan ma'ana wannan ta'abin da zai yi kamar yadda mutuwa in ta shiga guri take ta'adi haka zai ta'adi. To a bi a hankali da shi haka Annabi ya faɗa za ka canja ne ba za ka canja ba ba za ka canja ba ba cewa aka yi ganin miji kai shiga gida ba ya halatta shiga gida yana da wani abu na daban amma ya rinka sallama, kuma mata su saka hijabi dan kaninka zai iya auren matarka bayan ka sake ta, kaninka zai iya auren matarka bayan ka mutu, yayanka zai iya auren matarka bayan ka sake ta, yayanka zai iya auren matarka bayan ka mutu. Irin wannan gargajiyar ake wani ya shiga gidan matar yayin nasa, ana wannan gargajiya da muke fada a kai. Matar daliba ce ta ilimi tana zuwa makaranta, shi kuma yaje ya zauna, yana zuwa ya zauna, suna wani abu yana ganin sai ce ka amma fa yayana ya iya kiwo. Bi hadhihi al-lafz al-bashi'a, wannan lafazi marar dadi marar kyau, wai amma fa yayansa ya iya kiwo, mana yayansa ya turka ta, ta turku ya ce da ita abinci. Me ya wannan gargajiya? Jama'a ku daina gargajiya a gidajen ku, a bi sunna kurin a huta a koina. Kuna tare da ni? Jayyid. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dokar da ya bari kenan, abita a zauna lafiya. Wa ya ummuhum al-aqra wa law kana gulaman. Albani yace jama'a wanda ya fi karatun nan fa shine zai yi musulmanci koda yaro ne. Lam yablughul hulma, bai taba yin mafarki ba ko bai isa mafarki ba. Li hadisi Amr bin Salama, saboda hadisin Amr bin Salama kenan, anan yana nuna mana halaccin yaro karami ko bai balaga ba ya halacce limanci. Ba dole bane liman sai ya zama baligi, inda yana da Qur'ani to ya halacce yi. Yace annahum yani qaumahu, Amr bin Salama wani mutum ne, ku rike sunan sa Amr bin Salama, shine yaro wanda ya limanci kuma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace mutanen sa wafadu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sun je bakunta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya bamu lada, wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.